shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da maniya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Amina Buhari Auna
ina kin sa duk ranar Laraba shirin yau da gobe yana magana ne akan siyasa da shugabanci na gari zamu tattauna ne akan cin zarafin mata musamman ta hanyar fyaɗe
magana boye abin da ya shafi fyaɗe an yi wa wani fyaɗe a boye a hana fada yana yawaita al'amarin once aka ce yarinya kaza an mata fyaɗe to zaka samu sai ce ku ce da kananan maganganu a tsakanin unguwa koko al'ummar da take rayuwa a cikin su
Wakilin sashen Hausa Ayola Ibrahim Abdul Aziz ya hado mana rahoto akan wannan batu.
To aikin san Amina abokin aikin Maisha Ma'azu ta hira da wata mai fafutukar kare haƙƙin mata. Sannan idan kuma lokaci ya bamu dama za mu bude layin mu don masu bukata su kira don su bayyana muna ra'ayoyinsu. Lambar dai kamar kullum bata canza ba ita ce alamar tarawa 1202 2055
muna kuma tafi da kadan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook sai ku gyara zama don jin yadda shirin zai kasance
kamata mu yi sai mu dan karanto kadan daga cikin ra'ayoyin da suka aika mana ta shafin mu na Facebook inda kin san mun tambaye su muka ce ganin irin abin da ya faru da a jahar Adamawa idan wani inda wani malamin makaranta yayi ma na primary yayi wa daliban safiyade wanne mataki kuke ganin ya kamata dauka don magana dan kawo dan dauka akan sa shi wannan malami kuma muka ce idan kuna da wani abu ku turo mana kuma suka tura to yanzu Amina ka mutum karanta abin da suka rubuto mana
to amsar mu ta farko ta fito daga Suleiman Adamu Tanda Reporters Com da Ilya Usaini Usman Journalist Reporters Com inda su kuma suka ce yau da gobe a gaskiya ni kam a gani na ya kamata a kore shi daga aiki kawai shine mafita domin haka ne kawai mafita a kasar mu Najeriya a tashi lafiya yau da gobe
to aikin ji shi kuma Muhammad A Amin cewa a kawai ya aure su amma babu saki babu cin zarafin wannan shine abin da ya dace
ikon Allah sai kuma
ra'ayi
to sai kuma Adam Almahdi inda yace ya kamata a hukunta shi daidai da doka hanyar kare aukon haka shine mata su ringa shiga mai kyau saboda suturan yaran makarantar mu tana buƙatar gyara
to kin ji shi kuma Abubakar Kawu girgir cewa yi to ni dai ina goyen bayan 100% ya ka da yake cewa yana goyen bayan 100% ya dace duk wani malami da yayi wa dalibar sa fyaɗe a yanke mishi hukuncin shekaru 30 a gidan kaso domin idan aka haka matukar ana yin irin wannan hukuncin to zaka ga cewa za su guje ma yi ma daliban su fyaɗe
to shi kuma Abdulrahman Aliyu Balko kore cewa yayi hukumomi ne ke da alhakin daukar tsatsauran mataki akan waɗannan bata garin iyaye marasa tunani domin hukunta su akan wannan danyen aiki aika
to shi kuma Bello Muhammad Tafida cewa salamu yau da gobe a gaskiya wannan abin tarne da Allah wadai ya kamata hukumomi da abin ya shafa su dauki kwararan matakai ga duk wani wanda ya aikata irin wannan mugun aika
to shi kuma Isa mai gari gogine Niger Allah sa na faɗi
daidai
yace ya kamata a hukunta shi da kyau
to shi kuma Bashir Angazi Kazauri to Allah ya sani ma na faɗa sunan daidai yace ya kamata a shi a kotu ta hukunta shi matakar an same shi da matakar wannan laifin ya tabbata akan shi sannan a yi masa tara mai yawa da zai iya ya kasance ma ba zai iya biya ba ko kuma yana nufin ya zama da cewa idan an karbi taran mai yawa har ma ana iya ba ma ita wannan yarinyar da
yake kammala karatun
ta kammala karatun
ta Yusuf ka karanto mana amsar mu ta ƙarshe a yau jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu yanzu kuma bari mu leka jihar Adamawa inda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz ya hado mana rahoto daga Yola
iyaye da kuma kungiyoyin kare haƙƙin mata da kana yara kenan yayin da gaban gulmana da shi gudanar a yana fada jiyar Adama da nuna fitar ke game da yayin da kuma tafiya ake ci gaba da samu a Najeriya an yi misali a jihar Adamawa kamar yadda alƙaluman shugaban kula da wani da aka yi tare a jihar wato hakkun ta ke nunawa a tsakanin watan Afrilu shekarar bara ta 2018 zuwa yau sama da mata da kuma ƙarin yara 117 ne ma aka yi tare kuma kawo yanzu wanda ake zargi 12 ne ma kawai aka yanke wa hukunci na baba nan ko shine yadda aka samu wani malamin makarantar primary Mr. Nathan Yusuf da laifin yi wa dalibansa mai kimanin shekaru 12 fadi ga ma da tabbacin ɗaya daga cikin mahaifan ɗaliban da aka yi wa fadin za a dauka yanzu Abdullahi Nuruddin da ke zama komandar na tsaron farin kaya ta civil defense a jihar wanda jami'an su ne masu kama malami ya ko bayani irin matakin da suka dauka
wato abin da ya faru mun samu bayani cewa akwai wani mai suna Nathan Yusuf wannan Nathan Yusuf shi malamin makaranta ne a Gural Primary School Namtari a Yola South so muka je muka kama shi da muka ji report na cewa yayi amfani da wata yarinya wanda yake ita dalibar shi kuma shekarun yarinyar nan gurin karamin shekaru ne wanda yake bai kai shekara 14 ba
yanzu me za ku yi shi
to yanzu muna nan Allah ya yarda muka gama duk binciken da zamu da kuma bincike na lafiyar yarinyar da komi zamu kai shi kotu domin ya fuskanci hukuncin da ya kamata
kamar da bincike na cibiyar kula da waɗannan da lamarin ya shafa wato Hope Center da ke nan ci yana cikin kwanakin nan an samu karuwar fiyade fiye da goma me yake jawo kuma me kuke hukumar tsaro
to mu dai muna nan muna sanya ido muna ta sintiri muna kuma kira ga iyayen yara na cewa su kula da yaran su
shi ko wanda ake zargin Nathan Yusuf yayi ne damar abin da ya aikata da cewa
naji ba da ko me yasa gaskiya na yi wannan da maka sa ko me ne abin da zaka yi zaka ga kamar zaka abin zai maka dadi ne amma daga baya zaka zo kai regulation kuma yana faruwa a rayuwar mu bai sai kai abin da sanin ka zaka yi cewa kai
kuma wannan ne karon ka na farko domin ana zargin kan cewa ba wannan ne na farko ba
ah wannan ne na farko
yanzu ya kai a matsayin ka na malamin makaranta ka yi wannan abu
eh Allah bai gaskiya ban ji dadi ba gaskiya ban ji nayin da mu sai
idan aka wuce ka haka ya baka ce
ko zan ji dadi ba zan ji dadi ba zan yi zan yi baki ciki amma bayan da zai sai dan yi
ba za ka ji dadi ba kuma
kai ka tuna da magana na nace maka ba akwai abun da zaka yi wanda kana ga kamar zai faranta ma zuciya ne amma daga baya zaka yi nadama da baka yi wannan ba ai na ga maka haka yake faruwa
kamar masu yi wannan hali din naka me zaka ce musu
zan ba su shawara su dena don wannan halin din gaskiya ba shi da dadi
manazata halayyar dan Adam na ku ganin fa akwai abun duba game da yadda ma ake samun ayyukan matsalar fadi Hajiya Binta Khalid Adam wata irfa fitaka ce ta kungiyar Alliance for Youth Awareness wato AFWA ta kasama da dalilin da ke janyo samun yawaitar matsalar fyaɗe a yanzu
dangane da yadda muka kasa dalilan faruwan fyaɗe a cikin al'ummar mu yanzu kusan kashi uku kashi na farko shine ta'amali da miyagun ƙwayoyi zaka samu duk waɗanda suka zama matasa ne sun fada harkar fyaɗe idan ka bincika zaka samu masu mu'amala ne da miyagun ƙwayoyi ma'ana ƴan shaye-shaye kashi na biyu shine zaka samu akwai manyan mutane waɗanda idan ka duba kuma mafi yawan lokaci ko da ku ƴan jarida reporting da zaku bayar kuna bayarwa ne akan abin da ya shafi ƴan yara kanana to idan ka samu mutumin da yau kai shekara 45 50 zuwa sama to yanayin fiyadansa yakan zama dalili ne na fadawa harkar tsubbace-tsubbace da bin bokaye wannan shine dalilin da yasa ake samun manyan mutane da suke wa yara kanana fyaɗe sai kuma dalili na uku ko kuma categories na mutane na uku din wanda su bisa ɗabi'a su ta rayuwa mutanen banza ne su duk lokacin da suka gama ce ta gitta kusa da su ko a gaban su ko babbace ko karama ce kawai haka zuciyarsu ta raya musu ya zama sun keta mata haddi to waɗannan su ne nau'o'in mutane da muke da su a cikin al'umma kashi na farko ɗan shaye-shaye kashi na biyu manyan mutane waɗanda suke da buƙatar duniya suke bin ƴan tsubbace-tsubbace da bokaye suke dora su akan irin wannan al'amari sai wa yara kanana fyaɗe sai kuma kashi na uku wanda su dama a cikin al'umma haka suke mutanen banza ne su zaka same su koda ko suna da iyali suna da wannan al'ada gaskiyar magana kenan
to wai ko matakai kamata ake dauka har rayu daga Hajiya Bintan
hanya ta farko shine a wayarwa da iyayen yara kai magana boye abin da ya shafi fyaɗe an yi wa wani fyaɗe a boye a hana fada yana yawaita al'amarin saboda su iyaye suna gudun issue na stigmatization once aka ce an fadi yarinya kaza an mata fyaɗe to zaka samu tece ku ce da kananan maganganu a tsakanin unguwa koko al'ummar da take rayuwa a cikin su yasa har ta tsane kanta wannan dalili ne yasa iyaye suke a boye faruwar abun amma idan har za a fito a fada idan aka fada a dauki matakin hukunta wanda ya aikata wannan aikin muna da yakinin cewa za a daina wannan a aiki a cikin al'umma sai mataki na biyu da gwamnatoci su za su yi wannan gwamnatoci su suke da haƙin su yi doka ta musamman akan abin da ya shafi hukunta masu irin waɗannan aiki sannan ya zama an jaddada hukuncin an sanar an nuna wa duniya da masu aiki irin wannan ya zama sun dau izina da irin wannan hukuncin idan ba waɗannan matakai aka bi ba kusan al'amarin ƙara yawaita yake kullun safiya muna ƙara kiraye-kiraye dukkan gwamnatoci daga matakan mataki na ƙasa zuwa jiha zuwa karamar hukuma ya zama an sanya wata doka a hukumance wanda ya aikata fyaɗe a take kada ma a yi masa wani jinkiri a yanke masa hukuncin da tafi dacewa da shi kusan jan lokaci da tsawaita al'amura shi yake kawowa wani lokaci sai ya zama maganan an zo an shiriritar da shi kuma wannan shi yake sa iyayen ƴaƴa ya zama ba su da confidence akan abin da ke faruwa domin idan aka yawaita jan shari'a sai kaga karshe su iyayen sai su zo su sare musamman idan masu kananan karfi ne yau gobe jibi ba za su iya bibiyan al'amarin har akai ga gaci ba sai dai idan aka samu kungiyoyin sa kai da ya zama suna tsayuwa yanzu akan al'amarin amma idan ba dan haka ba gaskiya al'amarin suna ta yawaita kuma hukumomi suna kokarin su Allah ya saka musu da alkhairi amma gaskiya matakan da dai ya kamata a dauka shine su iyaye kar su boye idan ya faru a bayyana a nunawa waɗanda suka aikata wannan abin kuskuren abin da suka aikata idan kuma aka kai hannun hukuma ya zama hukuma sun dau matakin da tafi dacewa akan al'amarin
koma da menene fata ko shine Allah ya sa mu ke fin karfin zukatanmu Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
wanda ya ci amana
sosai
kuma dai ɗalibai amana ne
kwana ko magana
amana ne
ai baki sani ba Amina idan kika duba kamar kasashe da suka ci gaba kamar nan Amurka ai dangantaka ma tsakanin malami da ɗalibi yanda kika san uba ne da ƴaƴan shi sannan kuma magana ma wai har ka kalli yarinya har ka ji ma wata abu mai kama da sha'awa za ta shigo saka ai babu shi anan
ni abun ban mamaki shine ana zargin cewa makarantar primary fa
eh haka ne
matakin farko
to ki ji don Allah kuma wannan malami ne uba ne fa
Allah kwarai
to kin ga dai ai kamata a ce lalle lalle su mahukunta su dauki matakan da duk suka dace wajen ganin an kawo ƙarshen irin waɗannan aika-aikan saboda abin da zai baki mamaki Amina akwai ire-iren waɗannan abubuwa da dama a gurare daban-daban waɗanda ma ba a bayyana su
To jama'a har yanzu dai ana tare ne da Sasha Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655 amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
Cewaye ba ai mu bayinku ne
haka ko
haka ne
maza bayin mata ne mu ne iyayenku mu ne masu kula da ku in ba ku da lafiya kuma in Yusuf da gaske ne ana ce a ya mata sun fi shiga zuciyar babanni
eh gaskiya ne wannan ni ma na tabbatar da haka saboda in na gaya miki yanzu sai in gaya miki labaran wasu da dama da na sani wanda ƴaƴan su mata sun fi shakuwa da su da uban akan uwayen su mata
wannan saboda mu ne masu kula da ku
eh gaskiya ne
akwai wata kawata za ta yi aure kwanan nan baban ta yake shi bai san yanda zai zauna gidan nan babu ita ba don sabo
eh gaskiya ne
to jama'a muna nan muna jiran ga kira nan ku ya
shi daga garin gwamna to waye muke da shi daga garin gwamna
assalamu alaikum
wa alaikum salam
kace kuna tare Uzair Malhat ba kun ji Samira ga jare Kaduna Najeriya
to mallam Uzair Malhat muna jin ka
a gaskiya wannan majiyi kun tabo mu abin da yake gawa mu na akwai da shi wannan matsalolin da yake faruwa na maganar fahi
eh
ya kamata a ce to gwamnatin Najeriya ce ta dauki babban mataki ga irin waɗannan mutane suke yi ba mutane fade a ce idan an kama su a ce akwai wani hukunci da ake musu mai tsanani wanda gobe idan a ce ma wani yayi ba zai ba ko kuma a ce an yanke musu wani giran firin na shekara kamar 30 wanda duk idan wani yana ma sha'awa ma yayi kaga ba zai ba wannan shine za a yi dalaka Uzair Malhat ba kwani sami laka jihar Kaduna Najeriya
to kin ji ra'ayin shi kuma Uzair Malhat
ga kuma nan wani kira na shigowa assalamu alaikum
alaikum salam
daga wani jiha ba gajiya daga wani jiha
daga Adamawa a karamar hukumar Gwik
daga Adamawa ya sunan malamin
Abdullahi Abubakar daga Adamawa karamar hukumar Gwik
to malam Abubakar menene ra'ayinka akan maudu'in mu
na yau gaskiya akan lamarin magana fadin nan mu mun fi so idan gwamnati ta kama haka daukar kwaran mataki akan lamari don saboda zai hana wa'in shi ba ta gari su dinga yin wannan lamari to wannan shine ra'ayi na cikakke
to mun gode kwarai da gaske
to Amina muna da kira daga jihar Yobe wa muke da shi a jihar Yobe
muna magana da Aliyu Ahmed Balan
to malam Aliyu muna jin ka
wato wannan issue da yake faruwa na dangane da maganar yanka din nan wato akwai sakacci na hukuma wato sakacci shi ne wanda ka ga mutum an tabbatar ya aikata laifin da an je kotu sai ga lawyer na zuwa na kare shi
ai kowa ne yake da kowa ne yake da wannan yancin a kare shi a bashi uzuri
kwarai to amma baka ganin su kansu al'umma suna da nasu gudunmawa
eh to gudunmawa ga al'umma shine yanda suka kama suka bayyana aiki inda ba abinda ba su koyewa
eh
to kuma duk wata hukunci yanda ya dace
to tomasha Allah wannan ra'ayin naka kenan
mun gode har yanzu dai daga jihar Adamawa ga kira nan na shigo mana Salamu alaikum.
Salamu alaikum salam.
Ya sunan malamin?
Alhaji Salisu Garba.
To Alhaji Salisu, menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau?
Ra'ayi na wato game da shi wannan faɗi ake yi din nan. Gaskiya kamar haka kuma ta ke.
Wadanne irin matakai zaka ba
ni? Wato ake su malamai din shi wato kamar shi ba wai malamai kadai ba har zuwa dai wadanda yake mata sun san cewa wannan ba abin da kyau ba. Ko ba haka ba? Yana da kyau mutum ya kiyaye ko ba haka ba amma duk wanda ya zama ya tsinka sa cikin wannan hali din addu'a da farko.
To
amma ya kyautu gwamnati da matakai. Shi ne abin da ya kamata cikin jama'a.
To ina ka saurara rahoton mu zaka ji to kaman dai lai ya go oh kana tare da mu ya ce ya san cewa abin da yake bai dace ba ba ka gani ya kamata a daga mishi kafa wannan karan
eh to ai sai san wato idan aka tsan daga ba din shine wani zai samu hanyar da shi ma zai ce zai aikata gar a hukunta shi akan ne da aikata din
to mun gode kwarai da gaske
ina gobe wani zai mai da hankali akai
mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin
nan amina bari mu koma garin gwamna wa muke da shi a garin gwamna
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam Malam Musa muna jin ka.
Dakta barka da yammaci bana fata kuma koma gida
lafiya. Malam Musa ni fa. Dakta kawai dan dakta ka ziyara.
Ina miki barka da yammaci. To ai dakta din ya kawo mana kaya ne na 19 to kin ga ai dole ni godiya.
A'a to ni ma ina nan hanya kenan.
Malam Musa za ta ce kai ka nuna wariya kenan.
A'a ba duna wariya ba gaskiya muna godiya ga wannan kafa ta biyoye kuma a matsayin na shugaba da mun a wannan masu kira waya na Najeriya to muna godiya gaskiya muna jinjina ko muna fatan Allah ya kara muku lafiya da kwanciyar hankali kuma Allah ya taimaka gaskiya mun ji dadi kwarai da gaske
masha Allah
eh
to dangane da wannan maudu'in kana ji na
eh muna jin ka
yawa to ai abin da ke faruwa gaskiya tsakani da Allah ba a hukunta wanda suke irin wannan al'amarin na fade ne kaman a Najeriya inda a ce ana tabbatarwa da idan aka kai su gaban jami'an tsaro jami'an tsaro suna fiya haka cikin karfin su hukunta duk wanda ya wannan al'amari to wallahi ba za a samu irin wannan ba amma kirikiri za a ga an kama mutum wai sai a kai shi police station maimakon su je wai saka da an ce wai a'a sai ce ma wai zargi yake wai a ba duk abin ba zaka ga tafi a zargi ne to kaga irin wannan abu shi yake sa gaskiya ana sa hasala al'umma kuma gaskiya idan gwamnati ta bari har al'umma suka rika daukan hukunci a hannunsu ba za a yi gaskiya abin da bai dace ba to muna fatan dai gaskiya za a rika irin wannan ana daukan nauyi kuma ana tabbatar da cewa ana daukan hukunci ga duk wanda ya irin wannan abu
to mun gode malam Musa lallai
to yanzu kuma ga wani kira na shigo mana assalamu alaikum
ya sanke lalle
to kaga magana da Malam Musa yayi wato sai ai ta ce zargi musamman ma idan zan ce waɗanda akwai ɗan shekaru
sosai
amma na magana yaran nan yana ta da mun hankali
eh akwai
abun ban tsoro ne sosai
to ai dole ne ta da hankali Amina kin san an ce yara manyan gobe
kwarai ga wani kira nan na shigo mana assalamu alaikum
wa alaikum salam
sannu malam ko zaka gabatar mana da kanka
to sunana Abdullahi Laki Funtuwa daga karamar hukumar Funtuwa cikin jihar Katsina
to malam Abdullahi muna jin ka menene ra'ayinka
a gaskiya irin wannan to abubuwa da ke faruwa gaskiya babu dadi a ce wanda zai koyi da sarbiya a ce yana lalata tarbiyyar mutane to sai dai makala da ke faruwa so da za a ga wanda za a kai mai hukunci akan wanda ya laifi sai ga shi ma magani ma yana aikata koko bai bada mu ma da abun ba shi ke sa masu yin fasa da yana karshe ma aje ko an kama mutum an kai shi ga hukuma aje an so shi
to kaman dai
lai shi ya sanke to amma dai har yanzu dai muna nan a jihar ta Katsina wa ke magana
Yusuf Aliyu Arande barka da rana
to barka ka dai
sunana Usman Manika ne Rorot Funtuwa
kyau muna sauraron ka muna sauraron ka Usman
to ni dai a fahimta ta a dukkanin in ana so a kawo wannan matsalar tata ga kananan yara musamman ma a makaranti to wani mataki ne wanda dole sai malaman su kan sun ji tsoron Allah ganin galibi abin da ke faruwa shine wannan ne ma ya bayyana amma ana yin ire-iren waɗannan a kodin makaranti waɗansu ma makarantun ma da ma malaman ake yi yesu to dan haka idan kowa da ji tsoron Allah saboda idan an ce an hukunta wannan to lokacin shi kuma wani zai tsiri to muna fatan dai malamai su ji tsoron Allah dan wannan amana ce Allah ya ba su
kwarai
wanda iyaye sun kawo yaran su don su koya musu tarbiya kuma su kasance su ne masu fata su wanda kuma muna gani idan aka tafi haka rayuwa za ta kara gurbata wanda ganin a yanzu ma ana dan samun matsatsalu a makarantu musamman na mata wanda suna yin irin wannan luwadi din to dukkan wani abu ne wanda malaman ke koya musu to muna fatan dai malaman dai su ji tsoron Allah domin gobe kiyama za su tsaya
to mun gode malam Musa malam Usman Manika to akin ji maganganun shi
kwarai kwarai ya magana ne mai muhimmanci ga wani Muhammad Awwal Doka Dawa shi kuma yace daurin rai da rai ya kamace shi don ya zama darasi akan masu niyyar aikatawa
to lallai to ai kin ga dai wannan abu ne wanda hukumomi su suka san abin da ya dace kuma wannan ra'ayoyin su ne suke bayyanawa wanda muna fatar zai kai ga kunnuwan su hukumomi dan daukar matakan da suka dace a game da wannan to muna da
jihar Niger
to jihar Niger wa muke da shi a jihar Niger
kuna tare da Ibrahim ne yankin Gula a garin Maigode a Kimba
to malam Ibrahim muna jinka
gaskiya muna muku godiya game da ainihin wannan kokarin da kuke muna kowane lokaci na ainihin bayyana ra'ayoyin mu
masha Allah
sannan gaskiya hakikanin gaskiya a duniyar musulmi yau game da ainihin hukunci ya ayi hukunci da ake bangaren zina abu ɗaya ne wanda aka bari shi yasa kowane lokaci ake yin aikata ta da Allah ya hukunci ana yin hukunci na Allah da Annabi wanda yake da aure ya kasance idan yayi ka a kashe shi wanda kuma ba da aure a nebuloli kamar da Allah ya faɗa ana yin wannan hukunci to insha Allah za a samu wannan sauƙin saboda haka muna shawartar ainihin alƙalanmu musamman musulmi da musulmi idan hakan ta kasance a ta a musu hukunci daidai da yadda addinin musulunci ya shirƙa mana amma ba fa wannan hukunci aka ɗauka ba ka kullum abin sai zai ci gaba gaba
to malam Ibrahim muna godiya
sannan Amina Buhari auna ina miki barka da aiki wani lokacin muka shigo auna amma ban san gidan nasu ba
to masha Allah za a sanar da kai Allah ke to muna godiya to kin ga shi ba ai magana da yace shi watan yana ganin rashin bin shari'ar musulunci shi yasa wannan abun yake ta ta'azzara
wanda ya kamata a yi wa shari'a ba
eh kurai
to masar da sai take hakuri ba za mu samu kawo hirin Aisha da wannan mai
bakin
kan kan da take mata ba
sai su bi mu bashi kin ga ai Allah ya kai mu wata rana
idan sai mu ci gaba da wannan maudu'in
kin
to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu ta yau Tian tare da abocin aiki na da ya taya na gabatarwa Dr.
Yusuf Aliyu Harabi
ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya sai da mata yake shigowa a gidaje